sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 8 ga watan Afrilu wanda yayi daidai da 7 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
Hukumar kula da sufurin jirgin kasa a Ukraine ta ce an kashe sama da mutum 30 sannan wasu 100 sun jikkata bayan da Russia ta harba wasu makaman roka. A yau Juma'a sabuwar mai shari'a a kotun kolin Amurka Ketanji Brown Jackson za ta yi jawabi a fadar White House kan wannan nadi da aka mata mai ciki da dimbin tarihi a Amurka. A kuma ranar Lahadi mai zuwa ake sa ran Faransawa za su yi zaben shugaban kasa a zagaye na farko.
To kanin labarin kenan, bayan kashin farko na labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Borno ta yi tsokaci kan wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar wanda yake kimanin mutum miliyan 1.2 ke cikin hatsarin fuskantar matsalar fashewar nakiyoyi da aka binne a ƙarƙashin ƙasa a wasu jihohin arewa maso gabashin Najeriya.
Ba abin da zaka ji, baraka ji attack ba, baraka ji wani farmaki ba, na zuwa gani, amma zaka ji ai an taka bomb.
Za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya buƙaci a samarwa masu sarautun gargajiya wata dama a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya da za a rika sauraron su musamman akan al'amuran tsaro. A jamhuriyar Nijar kuma ƴan hamayya sun bayyana rashin gamsuwa da kamun ludayin shugaba Muhammad Bazoum shekara ɗaya da ɗirewarsa kan karagar mulkin ƙasa. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar kula da sufurin jirgin kasa a Ukraine ta ce an kashe sama da mutum 30 sannan wasu 100 sun jikkata a yau Juma'a. Bayan da wasu makaman roka da Russia ta harba ya fada kan wata tashar jirgin kasa da ke gabashin Ukraine. Hukumomin sun ce ana amfani da tashar ne wajen kwashe fararen hula don su tsira da rayukansu. Rahotanni sun ce akalla makaman roka biyu ne suka fada akan tashar wacce ke garin da ake kira Kramatorsk. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito gwamnatin yankin Donetsk yana cewa dubban mutane ne suka kasance a tashar a lokacin suna kokarin tserewa yakin. A yau Juma'a kungiyar tarayyar Turai ta kakaba karin takunkumi akan Russia yayin da shugaban kwamitin gudanarwar kungiyar Ursula von der Leyen da shugaban da ke kula da tsare-tsaren kungiyar ta EU Chief Joseph Borrell suka kai ziyara birnin Kyiv a wani mataki na nuna goyon baya ga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Sabbin takunkuma sun hada da haramta duk wata cinikayyar shigar da makamashin kwal itace da sinadarai cikin rashin tare da haramta yin mu'amala da wasu ƙarin bankunan ƙasar hudu. To a halin da ake ciki kuma shugaban Jamus Frank Walter Steinmeier ya yi kira da a kafa kotun da za ta saurari korafe-korafen laifukan yaƙi da shugaban Russia Vladimir Putin da ministan harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov suka aikata. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce mujallar Der Spiegel ce ta rawaito kalaman na Steinmeier. A cewar Steinmeier ya kamata duk waɗanda suke da hannu a aikata waɗannan laifuka su fuskanci hukunci. Ya ƙara da cewa abin da ya kama daga kan sojoji, komandoji da duk wasu masu mukamai na siyasa da ke da hannu a wannan yaƙi za su fuskanci tuhuma kan aikata laifukan yaƙin. Dama dai ƙasar Ukraine tana zargin Russia da aikata kisan ƙare dangi da kuma na yaƙi. A ranar Talata fadar Kremlin ta ce zargin da ƙasashen yamma ke yi kan cewa sojojinta sun kashe fararen hula a garin Bucha duk a gani. Kuma an kitsa shi ne don a muzanta sojojinta a kuma samu damar saka mata takunkumi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Inda gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi tsokaci kan wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar wanda ya ce kimanin mutum 1.2 ke cikin hatsarin fuskantar matsalar fashewar nakiyoyi da aka binne a ƙarƙashin ƙasa a wasu jihohin arewa maso gabashin sanadiyar matsalar yaƙe-yaƙen Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
A wannan rahoton da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar a farkon mako nan na nuna cewa kimanin mutane miliyan 1.2 ne ke cikin haɗuwa da kasar Bombay da aka birne a gargashin ƙasa a jihohin Borno da Yobe da kuma jihar Adamawa wanda suke fama da matsalolin tsaro da kuma hakan na iya zama babban barazana ga rayuwar waɗannan mutane. Jihohin Borno da Yobe da kuma jihar Adamawa na daga cikin jihohin da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya da fuskanci kalubalen tsaro mafi muni wanda su da dama a yanzu hakan wasu hanyoyi da ke wannan jihohi ba iya bin su ba tare da jami'an tsaro ba. A halin yanzu ana mai da irin waɗannan ƴan gudun hijira zuwa garuruwan su na asali da suka fito daga ƙauyuka daban-daban kuma yayin kungiyar Boko Haram ko ISWAP ke binne irin waɗannan mabambai wanda in ba sa aka yi ba wani lokaci ya tashi da jama'a ko kuma jami'an tsaron kansu kamar yadda aka dade ana samun irin haka a baya. Sai da kwamishinan sake tsugunar da jama'a da gyare-gyare na jihar Borno Alhaji Mustapha Gubiyo ta ce ba sa mai da mutane inda yake da hatsari wurin mutane na iya zama kuma sun tone dukkanin ababen da ke binne a ƙasa.
Muna mayar da mutane gari inda akwai security a kai ne inda ba security ba ma mai dawa in kaga mun mayar mun nufi kam wanda kuma inda ba security ma da mun kai su ga local government da ke kusa da garuruwan su ne shi yafi su je su yi noma akan su da nayi difika saboda ka dole kwacin an samu security inda guda biyu da kafa dadin insha Allah su ma za a mai da su amma da yardan Allah insha Allah su ma za a mai da su idan an samu security.
Ko ya jama'an da ke wannan bangarori na shi arewa maso gabacin Najeriya ke ji da wannan batu
idan ka duba daga gefen gwamnati kokari take ta mai da mutane kauyuka duk da cewa alhamdulillah abubuwan da sauki amma akwai abin da ke ciwo gwamnati kwariya musamman kamar da na gaya maka hanyar dambuwan nan da wasu hanyoyi da ke cikin gari ba abin da zaka ji ba zaka ji attack ba zaka ji wani farmaki ba na a zuwa gani amma zaka ji ai an taka bom
a gaskiya wannan rahoto da suka cire akwai alamun kamshin gaskiya da kuma sai an tashi an jajirce abin da yasa nake gaya maka majalisar dinkin duniya ta cire wannan labarin saboda akwai abin da ta gani kafin ta fada kuma su masana ne na kimiyya da fasaha gabaki daya tun daga ji sun fada haka dan a cikin satinne guda uku nan da na sani ma na san a hanyar dambuwa da aka ce an bude nan ma ba karamin bomo bomai da suka tashi har suka ce wa wadi mutane passenger da suke zuwa da kuma
alhamdulillah jihohin nan ka san kaman Borno zamu ce ita ce tsakiyan wannan rikicin Boko Haram din gaskiya muna cikin wani babban hatsari amma abunda zai dan sanyaya mana zuciya mun san a jingles da abun nan more especially kamar NGO na NRC daga suna yi wa yara fadakarwa irin na har kamar waka-waka ana cewa in ka ga abu kusa ka yi baya-baya ka yi
gaskiya abu ne wanda abun tsoro gaskiya sai dai mutane za su yi hankali su yi hankali su bi lamarin da hankali insha Allah za su samu sauki sa especially ma kamar manoma za mu fada wa su yi kokari su dinga lura wajajen da aka ce su bi wajajen da aka ce su je su yi noman su a wajen sai su je su yi noma a wajen saboda abu ne abun hadari.
Wasu jama'a daga jihohi na uku na shirin arewa maso gabacin Najeriya kenan ya hada da jihar Borno da Yobe kuma Adamawa ke bayyana ra'ayinsu game da rahoton da Majalisar Dinkin Duniya ta ce wanda ke nuna da cewa mutane kimanin miliyan 1.2 na cikin hatsarin barazanar bomabumai da aka birne a gargashin ƙasa. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
Bayan da suka kwashe tsawon sawo'i suna farauta, jami'an tsaron Isra'ila a yau Juma'a sun gano tare da kashe wani Bafalastini da ake zargi da kisan mutane biyu. Da ronata wasu da dama a lokacin da ya bude musu wuta a ranar Alhamis a wata mashaya da ke birnin Tel Aviv. Kuma mun Isra'ila sun ce an gano mutumin ne a kusa da wani masallaci da ke unguwar da ake kira Jaffa. Hukumar tsaron Isra'ila Shin Bet ta ce shekarun mutumin 28. Kuma mazaunin unguwar da ake kira Jenin ne a yankin yammacin kogin Jordan. Har ya zuwa yanzu ba a san dalilin da ya sa mutumin ya kai harin ba. Amma 'yan kwanakin nan an yi ta tada jijira wuya bayan da ake yawan samun ire-iren waɗannan hare-hare da Falastinawa ke kaiwa, waɗanda suka kashe akalla mutum 11. A 'yan makonnin nan shugabanni daga Isra'ila, Falastinu da ƙasar Jordan sun yi wasu taruka da zimmar kwantar da hankulan jama'a a ƙasar. Sannan an baiwa dubban Falastinawa da suka fito daga yankin zirin Gaza takardun izinin yin aiki. Masu kada ƙuri'a a Faransa za su bazama zuwa rumfunan zaɓe a ranar Lahadin nan don jefa ƙuri'unsu a zagayen farko na zaɓen shugaban ƙasa. wanda wasu ke hangen cewa shugaba Emmanuel Macron mai matsakaicin ra'ayi ne zai lashe. Idan Macron ya samu wannan nasara zai zama shugaban Faransa na farko da ya samu wa'adi na biyu cikin kusan shekaru 20. Sai dai shugaban na fuskantar barazana daga Marine Le Pen mai ra'ayin mazanjiya wacce ita ke biye da shi a fitattun 'yan takarar da ke neman shugabancin kasar. Yayin da a wani gefen kuma ake fargabar akwai yiwuwar a samu karancin fitowar mutane a rumfunan zabe. Yanzu gangamin yakin neman zaben Le Pen ya fi mai da hankali ne kan batun magance matsalar tsadar rayuwa da Faransawa ke fuskanta. Shekaru biyar da suka gabata, Macron ya kada Le Pen a zagaye na biyu a zaben da aka yi, inda ya kamfen ɗinsa a matsayin matashin ɗan takara da zai dora Faransa kan turbar da za ta samu makoma ta gari.
Gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayin rahotanninmu. Ganin yadda lamarin tsaro ke kara ta'azzara, gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya buƙaci da a samar wa masu sarautun gargajiya wata dama a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya don a riƙa sauraron su musamman kan al'amarin tsaro. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce tun fil asir masu sarautun gargajiya suna taka muhimmin rawa akan sha'anin tsaro kafin zuwan hukumomin tsaro na zamani. Sannan ya ci gaba da cewa,
a matsayin ku na iyayen ƙasa, kasancewa an bar ku ba ku da role, wato abin yi, shi da da kawo mana matu ɓarɓarewan tsaro a ƙasar nan. Mu mun san yadda muka tashi a fadunan mu abin da sarakuna suke yi. Su ne komai na tsaro kafin wani ɗan sanda ko soja, kuma kuma ya kamata ku tashi da yanda sauran mutane suke yi, ku dage ku ga cewa an ba ku abin yi a cikin tsarin kundin mulkin Najeriya. Don ba daidai ba ne ku yi shiru a dinga cin muku mutunci, a dinga barin ku haka. Zaman banza baya haifan komai sai lalacewa. Shi yasa mu da muka zo ba sai an ce daga tsarin mulki ba, muke tare da ku kuma muke bibiyan ku don da ya kasance tsaro yayi kyau. Akwai waɗansu wurare wanda 'yan sarakuna suke haɗa kai da waɗansu wanda ba su da kyakkyawan tarbiyya ko kuma waɗansu baƙi, amma ƙalilan ne. A daɗa gaya wa al'umma da malamai a ci gaba da addu'a tarbiyyan 'ya'yanmu da zamantakewanmu.
A nasa jawabin a madadin masu riƙe da sarautun gargajiya na jihar Bauchi, sarkin Katagun Dr. Umar Faruk ya bayyana gwamna Bala Abdulkadir a matsayin shugaba na gari wanda yake mutunta sarauta.
Duk gwamnonin da aka yi ba wanda ya kai kafiya. Public relations, which is very important. Kuma kai mutum ne mai yafiya, kai mutum ne mai ƙaunar 'yan uwa da abokai. Allah ya saka maka da alheri. So on behalf of hakimi da sarakuna, kuma ka alƙawarin biyayya, kuma mun ji daɗi da ka ce za a yi reviewing albashi. Allah ya taimake mu, Allah ya saka maka da alheri.
Gwamna Bala Kaura ya shaida ƙirƙiro da ƙarin hakimai da kuma dukkatai a masarautun da jama'are. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab. A jamhuriyar Nijar, 'yan hamayya sun bayyana rashin gamsuwa da kamun ludayin shugaba Muhammad Bazoum shekara ɗaya da ɗirewarsa kan karagar mulkin ƙasa, duk kuwa da cewa magoya bayansa na ganin ya zo da sabon salon mulki da ba a taɓa gani irinsa ba a tsawon shekaru sama da 30 na demokuraɗiyyar ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Minu Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yake bayyana matsayinsa dangane da yadda shugaba Muhammad Bazoum ya tafiyar da al'amura a tsawon watanni 12 na farkon wa'adin mulkinsa, Alhaji Dudu Rahama Jigo a jam'iyyar RDR Canji ta tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman bugo da ƙari ɗan takara a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa, ya ce su 'yan hamayya ba su ga wani sauyin da aka samu ba.
Dama janiya ya faɗo ja ɗauka, tarayya ce take mulkinmu kamar wanda ƙazantaccen mulki, mulkin da ba mulki ba ne wanda talaka ya saba gani, mulkin da ya kai mu ga talauci, mulkin da ya kai mu fatara, mulkin da ya kai mu yau ɗan ayarin ba sa zuwa makaranta ba mu da kwanciyar hankali wannan shine mulkin tarayya abin da ya kai mu haka nan kenan don haka kenan ba abin da Bazum zai iya yi babu ya ce mana zai sa makaranta ta tafi ba ai kun yi ba ya ce za mu samu kwanciyar hankali duk sai ana kashe mana mutane ya ce za a samu hanyoyi masu kyau ba ai ba
a bangaren yaki da cin hanci ma Dudu Rahama ya ce ana nan gidan jiya domin har izuwa yau babu wani hobbasa na zahiri da aka yi a wannan fanni
inda aka yi watsi da talaka aka saci dukiyar talaka aka wanda ƙara dukiyar talaka aka karewa shara aka in gaskiya aka girmama zalunci balmuki a girmama adalci a wannan mulkin na shekaru 11 babu inda dan Nijar ji dadi babu shi an samu ci gaba na rashin iya mulki an samu ci gaba na murdewa shari'a wuya an samu ci gaba na take dokoki
a makonnin farkon darewar sa kujerar shugabancin kasa Muhammad Bazoum ya gana da shugabannin kungiyoyi da na rukunonin al'umma daban-daban in banda yan adawa dalili kenan a hirarmu da shi albarkacin cika shekara guda da samun wannan matsayi muka tambaye shi me yasa bai gana da shugabannin jam'iyyar hamayya ba
kaga na farko su cha suke ni ba zababban shugaban kasa bane to in na ta yi nan shawara da su in ce musu yanzu shike na zani marabus don su hau mulki kagan kenan abun bai da ma'ana in ko za su mini tambayoyin da bani da maganin su ai babu amfani mu kan shuna amma randa na gan halama akwai damar mu gana kuma wannan ganawan tamu ta yi tasiri insha Allah za mu yi shi kagan ba mu dami kowa ba don shi na dan adawa kana jin irin kalmomin da waɗansu cikin su suke yi sun san da za su more da irin wannan yanayi na kowa ya faɗi albarkatin bakin shi
a yanzu haka jam'iyyun da suka goyi bayan takarar Muhammad Usman a fafatawarsa da Muhammad Bazoum na PNDS tarayya na jiran zuwan ranar 31 ga watan Mayun gobe inda ake sa ran kotun ECOWAS za ta bayyana hukunci bayan da Muhammad Usman ya shigar da ƙara yana mai kalubalantar sakamakon da ya ayyana shi a matsayin wanda ya sha kaye a zaben na ranar 21 ga watan Fabrairun 2021 Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dora ne a inda muka tsaya a tattaunawa da muke da fitaccen jarumin masana'antar Kannywood da Nollywood a Najeriya, wato Alhaji Sani Ma'azu. Kan takaddamar da ta kaure tsakanin jaruman Hollywood Will Smith da Chris Rock a lokacin bikin karrama jarumin Oscars a nan Amurka. Kazalika za mu tattauna da mawaki kuma jarumi Ibrahim Ahmed Rufai wanda aka fi sani da Diesel, inda shi ma zai bayyana mana irin tasa mahangar kan wannan takaddama. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Kuma dalla idan masu sauraro ba su manta ba, mun samu bakuncin fitaccen jarumi Alhaji Sani Ma'azu, inda yayin da muke kan tattaunawa da shi kan takaddamar da ta kai ga mari a tsakanin Will Smith da Chris Rock a nan Amurka, sai lokaci ya yi halinsa. Amma yanzu bari mu dora daidai inda na tambaye shi darasin da za a koya kan wannan takaddama.
To, gaskiya akwai darasin da yawa za a ɗauka. Na farko dai, dole a dubi yadda in ka zama zakara ko kuma ka Allah ya hore ma ka yi kuɗi da za ka ci saboda haka kai ka kai wato tsaikon da za ka iya yin komai a duniya ba. Dole sai ka san akwai abin da za ka raga wa duniya. A halin yanzu waɗansu suna hasashe cewa wanki ya yi abin da zai kawo mishi faɗuwa a duniya. Mutum ne wanda ya kai wani matsayi a duniya na shahara. Oscar ɗin da ya samu a wannan karan na wani fim da ya yi a kan wannan
King Richard
King Richard da ya fito a matsayin baban shi ne King Richard ɗin. ya yi taka rawar da duniya ta yaba da shi sosai sosai shi yasa ya kafa wannan motsa. To amma a daidai lokacin da shahara ta kai shahara, sai ga shi ya ɗauko wani abu wanda zai kawo rushewar ta kasa. Duk da ta kai ga shahara ko jinta da sauransu, to ta dole kuma ka iya harshenka ko ka iya hannunka ko ka iya kadai san tarbiyya da za ka yi ta nuna kankan da kai, ta nuna haƙuri, nuna juriya a dukkan yanayin da ka tsinci kanka. Wannan dole ya zama darasi gare mu baki ɗaya. Daga gefen Chris Rock shi ma a darasin da za a samu shi ne, in mutum za ka yi wasan barkwanci to lallai ka san irin wasan da za ka yi, kar ka yi abin da zai iya jawo wato ya hassana wani, ko kuma kai amfani da abin da yake na rashin lafiya don ka yi yarfe don mutane su yi dariya. Wannan ba abin da ya dace ba.
Alhaji Sani Ma'azu kenan, jarumi a Kannywood da Nollywood a Najeriya. To duk da yake dai akwai hujjoji da ke ta bayyana karara kan wannan takaddama tsakanin Will Smith da Chris Rock, har yanzu a nan Amurka akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa wannan abu shirya shi aka yi. Amma mawaƙi kuma jarumi Ibrahim Ahmed Rufa'i, wanda aka fi sani da Diesel, da ke zaune a Washington, Seattle a nan Amurka, ya kore wannan mahanga da wasu suke kallon al'amarin a matsayin shirya shi aka yi. Ko da ke ya fara magana ne kan matakin da zai ɗauka inda shi ne Will Smith.
Ko kuma ya je karɓo Mike din ya yi masa magana ya ce gaskiya irin bai ji daɗin haka ba, saboda gashi matarsa tana irin struggling da wata irin cuta ce da ya same ta, ko wani abu da menene ya faɗa haka. To mutane za su fi girmama shi kuma za su fi respecting ɗinsa, kuma a haka ya yi defending honor ɗinta ba tare da ya je ya wulakanta wani ba ko ya maru wani.
To har wasu ma suna tunanin kaman wannan abu kaman shiryawa aka yi, kai ya kai kan labin.
Gaskiya ba na jin shirya haka, idan ina jin ko nawa za a bawa Chris Rock ba zai yadda kunya ta shi gaban jama'a haka ba, ƴaƴansa kuma za su gani ko me zai yi. Saboda Chris Rock yana da kuɗi sosai, yana cikin irin bakaken actors din America wanda suka kowa kuɗi a duniya. Like yana da kuɗi sosai da sosai, shi yasa yanzu za ka gama irin ya daina movie sosai, in ka duba network ɗinsa za ka gani a Google. To ina tunanin wannan to wannan irin kuɗi za a bashi, ni fa a ra'ayina nake
na fahimta
ba sani ne ba, amma ina tunanin wannan wannan irin kuɗi za a bashi da zai yadda haka a masa a kunyata shi a wulakanta shi haka gaban gidan mutane.
Kamar akwai yiwuwar a ɗauki wani mataki akan Will Smith a ƙarshe, don akwai waɗanda suke kaman fargabar cewa ba mamaki ma a karɓe shi wannan kambu na kyauta da aka bashi na gwarzon shekara da ya ci na jarumi.
Wannan gaskiya ni na my own shawara, my own opinion, ina tunanin gaskiya ba za a karɓa abin nan ba, saboda ai abu ne ya ci ya yi deserving. So don wani incident ya faru ko wani irin matsala ya faru haka, ba za su bana jin suna da za su karɓa.
Diesel kenan, mawaki kuma jarumi ɗan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka. To a dai yau ne ƙungiyar da ke bada kambun karrama jaruman ta Oscars ta ce za ta bayyana matsayinta kan abin da Will Smith ya yi, duk da cewa ya bada haƙuri a baya kuma ya yi murabus daga matsayinsa na mamba a ƙungiyar. To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alhaji Sani Ma'azu, Ibrahim Ahmed Rufa'i wato Diesel, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a sha ruwa lafiya.
Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, anguwar ƙorafin Madaki da ke jihar Bauchi, inda ya ce, "Salam VOA Hausa. Hakika rikicin da ya kunno kai tsakanin masu neman shugabancin ƙasa a jam'iyyar PDP abin takaici ne. Ya kamata masu ruwa da tsaki na jam'iyyar su yi gaggawar ɗinke rikicin da ke tsakaninsu kafin wankin hula da kai su dare. Daga ƙarshe nake addu'an Allah ya ba mu shugaba na gari mai ƙaunar mu a kowace jam'iyya yake." Daga ƙarshe kuma saƙo ne muka samu daga Sufiyani Gumal, Zangon Daura, inda shi kuma ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Jam'iyyar siyasar Najeriya ya kamata ku sassautawa ƴan takara kuɗin sayan form na tsayin takara, mutum idan da gaske kuke na yakar cin hanci da rashawa. Idan aka samu akasin hakan ƴan Najeriya, sai dai mu ce Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu. To madalla, mun kuma gode da sakonnin naku, ku ci gaba da aika mana da sakonni.
Albarkacin wannan wata na Ramadan ga nasiha kan azumi.
Sunana Zubairu Abubakar, limamin masallacin Juma'a na kofar Dumi Gate, masallacin Zubairu bin Awwam a Bauchi. To falalan watan azumin Ramadana dai ba aba bace ba wayayya, wata ne mai albarka wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da Alqur'ani daga ciki, daga Baitul Izza zuwa sama ta daya, ya ajiye shi a gurin da kadan ana saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru, har zuwa shekara 23 aka zo aka saukar mana Qur'ani ya shigo hannunmu a yanzu haka, wanda muke shine littafin mu na addinin musulunci ga baki daya. To alhamdulillah cikin watan Ramadan aka same shi. Bayan nan kuma a cikin watan azumin Allah ya ba mu wani dare, wanda dare ɗaya ne yafi shekara, yafi wata 1000, Lailatul Qadr khairu min 1000 shahrin. Bayan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata ga baki dayan ta an kasa shi kashi uku, kashin farko daga ciki shine goman farko kenan, akwai yaddan Allah, goma na biyu gafaran Allah, goma na uku ƴantawa daga shiga wuta.
Sunana Muhammad Al-Amin Usman, wannan Bauchi, ni limamin masallaci ne na Kafsu Salawat na Fadawan Mada. Azumiya da falala da yawa, lallai a cikin azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala, yadda annabi kullu yake bayani, za a kukkulle kofofin wuta gaba daya, za a bude kofofin aljanna gaba daya, saboda kofofin aljanna akwai kofar da za a bude tana kira cewa ina wanda suke so su shiga, ina wanda suke so su shiga. Saboda haka idan wutar Ramadana ya shiga, za a ga wanda ba sa kula da sallah ma za a ga sun an shiga masallaci, balle wanda kullun suke kula da sallah. Saboda haka ayi kokari a raya wannan daren, kuma da wannan da daddare a zamo kaman annabawa, da rana kuma a zamo kaman mala'iku, so wanda ba sa cin abinci. Ayi kokari kuma a rinka sadaka, saboda ana ninninka lada. Idan a wata Ramadana ne, idan kai in ba wata Ramadana ba, idan nafila ne kai, idan sadaka ne kai, an baka kamar lada 10. In wata Ramadana ninkawa za a maka sau 10, saboda haka ninninka ayyukan alheri.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Hukumar kula da sufurin jirgin ƙasa a Ukraine ta ce an kashe sama da mutum 30, sannan wasu 100 sun jikkata a yau Juma'a, bayan da wasu makaman roka da Rasha ta harba ya fada kan wata tashar jirgin ƙasa da ke gabashin Ukraine. Hukumomin sun ce ana amfani da tashar ne wajen kwashe fararen hula don su tsira da rayukansu. Rahotanni sun ce akalla makaman roka biyu ne suka fada akan tashar wacce ke garin da ake kira Kramatorsk. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito gwamnan yankin Donetsk yana cewa dubban mutane ne suka kasance a tashar a lokacin suna kokarin tserewa yakin. A yau Juma'a, kungiyar tarayyar Turai ta kakaba karin takunkumi akan Rasha, yayin da shugaban kwamitin gudanarwar kungiyar Ursula von der Leyen da shugaban da ke kula da tsare-tsaren kungiyar ta EU Chief Joseph Borrell suka kai ziyara birnin Kyiv a wani mataki na nuna goyon baya ga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. To a halin da ake ciki kuma, shugaban Jamus Frank Walter Steinmeier ya yi kira da a kafa kotun da za ta saurari korafe-korafen laifukan yaƙi da shugaban Rasha Vladimir Putin da ministan harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov suka aikata.
Sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniyanmu na yanzu Mr. Peter, ni Hanifa Kabir Isa na ce, idan ke ce da ku a sha ruwa lafiya. Assalamu.